sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Pakistan a jiya Asabar ta ce jami'an tsaronta sun kama kana suka kashe wasu 'yan ta'addan IS guda hudu a wani gunduma mai yawan tsaunuka a kusa da kan iyakar Afghanistan. Ma'aikatar yaki da ta'addanci ta lardin ta ce mutanen da aka kashe na da alaka da kungiyar ISIS Khorasan, reshen kungiyar IS na yankin mai da'awar kafa daular Islama, kuma sun kutsa a cikin yankin kan iyakar arewacin Waziristan mai tsaunuka daga bangaren Afghanistan. Jami'an tsaron Pakistan da ke aiki da bayanan sirri sun gudanar da aikin bincike kana suka yi musayar wuta wanda a ƙarshe suka kashe maharan a cewar sanarwar. Kungiyar ta ISIS-K tana gudanar da ayyukanta ne a wajen Afghanistan kuma tana shirya kai hare-hare a bangarori biyu kan iyakan. Ta ƙara zafafa ayyukan ta'addanci a yankunan tun bayan da 'yan Taliban suka karɓe ikon ƙasar da ke fama da rikici a bara, yayin da Amurka da ƙawayenta na NATO suka janye sojojinsu bayan shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi. Kasar China ta faɗa a jiya Asabar cewa za ta dakatar da gwajin COVID-19 a kan direbobin motocin dakon kaya da ma'aikatan jiragen ruwa da ke jigilan kayayyaki zuwa kasar, lamarin da zai kawar da babbar matsala ga samar da kayayyaki a matsayin wargaza manufofin kasar na COVID-19 mai muhimmanci. Kasar a wannan mako ta ɗau muhimmin mataki na sake buɗe harkokin tattalin arziki tare da sassauta shirinta na COVID-19, wani sauyi da jama'a da suka gaji da wannan lamari suka yi marhabi da shi. Amma kuma yanzu haka kasar na ƙara nuna fargabar cewa cutar na iya ƙaruwa tare da haifar da cikas. Yanzu da Beijing ta buƙaci ƙaramin gwaji kada ta bar waɗanda alamu bai nuna sosai a jikinsu ba su killace kansu a gida, yanzu an mayar da hankali ne akan tabbatar da isassun magunguna da haɓaka tsarin kula da lafiyar ƙasar, wanda masana suka ce zai iya cika cikin gaggawa a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirage mara matuka mallakar Rasha sun kai hari a garin Odessa mai tashar jirgin ruwa a kudancin Ukraine da safiyar jiya Asabar, labarin da ya sanadin rashin wutar lantarki a garin da kewaye a cewar jami'an yankin. Tsananin barna ya sa an yanke wutar lantarki ga masu amfani da ita banda gidan-gidan masu muhimmanci a nan Odessa, magajin garin Gnadin Turkanov ya rubuta a shafinsa na Facebook. Gwamnan yankin Odessa Maxim Marshenko ya ce an kakkaɓo jirage mara matuka guda biyu a kan tekun Bahar Aswad kafin su isa wuraren da suke hari. Babban janar sojin ƙasar Ukraine ya ce tsakanin ranakun Juma'a da Asabar an samu kai hare-hare ta sama da hare-haren rokoki sama da 60 a faɗin Ukraine. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lamarin yana da matuƙar wahala a wasu garuruwan da ake gwamza faɗa a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin ƙasar. Carrie Lake, 'yar jam'iyyar Republican da ta sha kayi a zaben gwamna a jihar Arizona, tana kalubalantar rashin nasarar da ta yi a karawanta da Kathy Hobbs na jam'iyyar Democrat, inda ta buƙaci kotu ta yi fatali da sahihancin sakamakon zaben daga ƙaramar hukumar da ke da yawan al'umma a jihar, ko kuma ta ayyana ta a matsayin wacce ta yi nasara ko a sake zaben gwamna a wannan gunduma. Karar da Lake ta shigar da yammacin ranar Juma'a ta dogara ne akan dogayen layi da sauran matsaloli da mutane suka fuskanta yayin da suke kada kura a ranar zaben a gundumar Maricopa. Kalubalantar da aka shigar a babbar kotun gundumar ta Maricopa ta kuma yi zargin cewa an jefa dubban ɗaruruwan ƙuri'u ba bisa doka ba, amma babu wata ƙwaƙƙwarar shaida akan haka. A ƙarshe, ma'aikatar shari'a a ƙasar Mali ta bayyana a jiya Asabar cewa wani ɗan ƙasar Murtaniya da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Mali bisa samunsa da hannu a hare-haren da suka kashe mutane da dama ciki har da wata ba'amurkiya a shekarar 2015 an miƙa shi ga Amurka domin fuskantar tuhume-tuhume guda shida masu alaƙa da irin wannan laifin.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da cikowa zauren VOA. Muna cikin mako na biyu kenan da muke bitar shirin a cikin wannan shekara mai karewa. A wannan shekara, shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranci zama na musamman a kasar Niger, inda kungiyoyi masu zaman kansu da dama suka bakunci zauren, inda aka tattauna yadda harkar tashi-tashin hankula da kuma tsaro a yankin Sahel da yadda ya shafi kasar Niger da makwautanta. Bari mu yi ko ga Aliyu Mustapha Sokoto.
Ni tambayar da nake so ku fara da ita shine wadanne irin tashin hankula ne da kike fama da su a ra'ayinku? Tashin hankali ya sha bamban a wurinku, wani irin tashin hankali ne? Sannan wadanne wurare ne? Abin mun san wurare kuma su library su jefa da sauransu, muna ji labari, amma ba su kadai suke fama da wannan tashin hankulan ba, kuma ku koda ce su kadai ne, wani yana da dan uwa ko makwabci ko wani wanda abin ya shafa. So fara da gane shin me ne nau'in tashin hankulan da mu a tamu fahimta ne da kike fama da shi? Ina fara da
wanda yake fara. Yawa, to bismillah malam, sai a dan takaita.
Nagode. Na farko dai kamar da nace, ma sunana da Dr. Hassan Malam, na yi fannin karatun shari'a na dokokin Islama. Abun da ya ja mana bakin jini iyakokin da ka faɗi, dukkan waɗanda ke mana fitina, dukkan su din ma sun samu kyanin jar daga ƙasar waje sun ka shigo sun ka same su, amma ba daga nan an ka kirkira. Na farko muke son mutane su san da wannan tabo, saboda ba mu da mita guda wanda kyan ta'adda sun ka kama a Niger. Duk waɗanda ga zakkuwa daga bakin iyaka ke suka shigo muna har sun ka kasance suna ilmantar da al'ummarmu daga cikin abubuwan da ya lalace. Ta yi magana akan addini ko kuma siyasa. Addini kashi biyu yake. Akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna mana ta'addanci. Akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci. Amma akwai kasuwanci wanda doka ta yarda da shi bisa doka da oda, bai yarda da ka zo kai kasuwancin da doka ba ta. Wannan sata ce, ba addini ba ne. Kenan mu muna ganin an kawo mana abin ne.
Kamar da tu sai baba na ga wannan Ali Mustapha, bismillah.
Sunana Malam Mustapha Kadi, ilin hukuma mai shiga tsakani. Kuma ni kan kaina cikin kungiyoyin farko da nake masu dama a Jamhuriyar Niger. To tashin hankali hawa-hawa ne. Kuna iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mace. Akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin makiyaya da makiyaya. Manoma akwai tashin hankali har tsakanin ƙungiyoyin ƙwadugo da gwamnati. Akwai tashin hankali domin arzikin ƙasa. Akwai waɗanda suke ta wannan arziki namu ne, waɗanda suke a na ƙasa ne. Akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane, zaman wuri, zaman gida, zaman daji, zaman noma, rishin gona, rishin gida yana ƙarfafa. A yau idan muka ɗauki ɓangare na farko na cewa tashin hankali tsakankanin ɗan Nijar da ɗan Nijar, a duk sahiya hukumarmu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye. Har a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya ‘yan ƙasa suna ɗaukowar kawa makami cewa bindigogi.
To kana ganin Alhaji Musa, akwai duk da Alhaji ya ce a cikin Nijar tashin hankali ne da yake shigowa daga waje yake fitowa, kana jin akwai wanda yake na cikin Nijar ne?
Yau tabban ne akwai ‘yan ta'adda a cikin Jamhuriyar Nijar, nan cikin Jamhuriyar Nijar, kuma ba nesa ba, a nan cikin jihar Tilibiri, wato a arewacin Bani Bango. Suna can a Shinhiɗe da dama ƙarƙashin kogin Isa, kuma an san inda suke shine ai abin mamaki. Da kwai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana Lifta ko Gurma, kenan iyaka da mu da Burkina Faso, da shugabannin soji da na ‘yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu. To nan mun kire ku ne don kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta.
To sai akan kallahu
Alayhi Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Hura Hula.
Mun gode wa Allah da ku samu ba kuma kuke ba mu samu ke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo rage tashin hankali abun da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin ƙasashenmu ko yawancin ƙasarmu, akwai canjin aka ɗauko shi yana faruwa, amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kamar a wannan lokacin. duk abin da za a yi a cikin rayuwar kasashen mu idan ana kwatanta gaskiya shi manzon Allah ya ce komai yana kawo rangume a cikin kowane matsayi ko musulunci ko kristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya ka
to madalla to bari mu cigaba jama'a abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba ya jin abin nan daga cikin Nijar ya samu asali daga waje ya fito Alhaji Mustafa ya ce yana magana game da kokarin da kungiyoyin irin nasu suke yi da kuma cewa akwai bishibishin mutane cikin Nijar da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo nan rikin tsawon sannan a karbaka Allah kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari waye mai magana na gaba waje mai magana na gaba ne kuma to okay to
assalamu alaikum Aliyu Sokoto Abdul Mumin ne sunana kuma ni masannin karamar hukuma ta Bangi ne makwabciya ga sabon birni ta Najeriya jihar Sokoto
kafa kade yana
kenan ka sa abin da annan ko yawa wato mu ne wadanda ake kira karhe uku a ce muna ga barayunan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya shi amma da dare karhe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na wanda ake kira Lanjego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan kauyen idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbeka don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa
bari ne maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai daki shi sun inda yake yoyo adda ya sa ka san kana kan iyakar Najeriya da Niger kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakanin su ko kokuwa ta sai yake wajen tada hankali a bangaren da yake
to mallam Aliyu lalle a cikin bangaren jihar Tawa da Sokoto wannan kan iyaka wato kungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kashi yake kuma babu abin da suke nema sai da dukiya
bangaren Niger fa kuma
ɗan ban masu shigo a bangaren Niger
wani suke tada hankali daga ɗaya bangaren kuma ba
a'a ka san abin al'amarin wanda yake wato kungiyoyi ne ke tsallakowa
daga
Najeriya su shigo
su yi
banna su koma don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su masha Allah
to mun gode to sai malami na gaba ko malama
ni sunana Falmata Muktar Taya kungiya ce ta matasa wato in ce kungiya Barkulla lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba zancen tashin hankali akwai shi Niger kuma abun da ke ci mutu a kwariya matasa ne matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su a ga me ke sa su wannan tunda abun da ya sa ku su ya fada wuta ya hukan zai kuma yanzu abun da ma ya kara lalacewa al'ummar Niger kashi 70 da wani abu duka matasa ne to yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su kansu an juya musu hankali an wanke musu kokolwa su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga akwai abin da ke tura su
su ma da laja mun gode kwarai waye malami na gaba kai ne ko
assalamu alaikum suna na Lawli Talha shugaban kungiyar da ake ce mu IJFA kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shigo adalci kuma an samu matasa na gari cikin kasa Alhaji Aliyu kun tambaya bisa tashi hankali a kasar Niger
kuma
a kasashen makwabcin mu na kasashe duka na yankin Afrika da sauransu an yi bayani tashi hankali kala-kala ne ina so in dauko tashi hankali na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalatacce matasa kamar yadda Falmata ta kawo zancen ana iya kare karatu ko a kare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaka da tashin hankalin da muke fuskanta yau cikin Niger tunda akwai role da yawa da matasa suke kaman kokari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zamna da kansu a matsayin su na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma kasar su matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu tunda yanzu misali in kuka dauki kamar lokacin zabe ko kowanne da ake ta yakin neman zabe kashi 80 da wani abu matasa ne ke shin hudata
sha'anin matasa ana magana galibi ya fita alaka da harkar tattalin arziki rashin aikin yi kamar da ta faɗa rashin abin yi an yi karatu ba aiki duk kasashen mu na Afirka suna fama da wannan matsala na rashin aiki kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aiki domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya bayar da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfanin da za su iya ɗaukar matasa aiki magana ta farko kenan magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubala magana tashin hankalin da muke yi shine su wanda suke aikata yafi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can wannan jam'iyya ta sa yaran ta su je su kai wancan haji maimakon irin tashin hankalin da ake da yake magana wanda ake can wajajen kan yakokin Niger su tilabiri su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai ciwon dogaro kan gwamnati na samar wa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu?
Yauwa a lajiyarsu kun ga bisa wannan tambayar ta dogaro ga gwamnati ƙungiyarmu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta har ta wadatar da wasu shi ya sa muke ganin cikin gabatarwa na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin bane yau ni shugaba ne na wata makaranta babban makaranta da take koya aiki goma na hannu ni ne director general kuma da muka bude makarantar nan zan ga muku a gaggauce babu dala gwamnati ko guda babu dala kungiya ko guda wallahi tallahi abunda muke da ne namu ba ta hanyar dan siyasa ba abunda Allah ya hore mu ne sama ga miliyan 800 muka sa dan mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa na gari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a
yau. Aika mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta tana ayyuka don ta kwato ga mata da matasa 'yancin su.
Me anaka yi bayan wannan tashin hankali me yake janyo shi?
Bisa wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger ina ce matasa kamar yadda malaman malamin nufsana ya faɗi akwai risha'i akwai talauci kuma al'ummomi talauci ya musu yawa ina babu abun sai su yi ƙoƙari su gani wasu hanya za su bi don su samu ko abun da za ka yi ma iyalin akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari mun ka gani a wurin matasa wata ran don ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda tunda in kana cikinsu babu yanda za a yi su taɓa naka. Kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu. A bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bin dubogi. Hanyoyinmu, ƴarewa hanyoyi, gaskiya sai an ƙara jibata. Tunda a nan Niger, bin dubogi shigowa ɗaya suna shiga su huta yadda sun kaga dama.
Wai tambaya da nake so ku yi ƙoƙari ku ansa mai shi ne, kamar da muka ce akwai nau'i-nau'i na masu. Masu tashi hankali da na kowa yana da wani buri da ya sa a gaban shi akwai wata bukata da yake tsaye yanzu na san a Najeriya da kuma kan wasu iyakokin Niger akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan Islam kamar da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudai yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan 100 miliyan 200 biyu da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗin nan ba gwamnati ke take biya mutane ne da iyalansu suke sanye da za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan 'yan uwa ba tana ƙarfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba alal misali
kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yanda suke ci akwai kuma bandi
su ne satar mutane
daban akwai bambancin su
tunda
yanzu masu aikin nan na masu yaƙi saboda musulmici su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu da suke bi ba su tarayya banza-banza ba su kashewa
amma kamar yaron da kika yi a tilabiri me kika gano a dalilin tashin hankalin da ke faru a tilabiri
ni ta kan ne bandi ne talauci kai ne
to yawa na masu satar mutane
masu satar mutane kawai talauci ne
amma ba an ce akwai 'yan ta'addar kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Sudan da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren
to shi sabila a ƙetare ban sani ba ni duk yawoci na bai kira da Libya
to shikenan ba amma bari mu ba mutane farko mu je ra'ayin su to bismillah ba gaba ta
salam alaikum
alaikum salam
ne
alaikum alaikum da sai ku me ta ka fi mutanen abubuwan da ke janyo wannan al'amura
ko malama shi dai tashin hankali yana tare da
nan kai ba wai ke zo ne ke zo ka zauna zo
ka ci zo me
fa
ka fadi dan mi da babu
haka
eh hakika da babu tunda a da din ana kwatanta adalci
magana da
ana kwatanta makaranta mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a
wanda suka yi makarantar babai wasu ba su da hanyar talauci ishin ai shi ya ka wanga babin da duk wani abu in yazo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa
ai sai an zauna ba an fito da abin da yake cikin ku na sannan za a samu makamar fahimtar ina wace alƙawla ya kamata a dauka da wanda nake son yi mana godiya gaskiya na ji dadin wannan dogon zama da muka muna tattaunawa wannan ya nuna yadda mutane suka damu da wannan al'amari na harkar tsaron nan kuma wallahi in ga muku kun birge ni saboda masaniyan ku game da abubuwan nan da abin da yake janyo su da masu yin su da dalilin yin su da sarsalan su da tarihin su da kuma maganin su shi ne muke cewa da hukuma za ta zauna ta saurari jama'a shugaban kasa ko hakimi ko sarki bai iya tsara mutanen gari baki daya amma ta hanyar kafofuwa labari yanzu aka zauna aka sa mushi wannan maganganu da aka yi ɗakin nan yau ɗai kaɗai aka ɗauki shawarwarin nan na ƙarshe da kuka bayar ɗin za a samu alheri insha Allah mu da Amurka a madadin sashen Hausa muna godiya matuƙan gaske da kuka ɗauki lokaci kullum muka zo muka gayyato ku za ku kuma gaskiya mun gode ƙwarai da gaske kuma muna fatar an samu bayanin da ya gamsar da mu ni dai gaskiya na ilmi daga cikin abubuwan da yanzu duk da cewa ni ɗan jarida ne akan ɗauka ɗan jarida sun san komai ba haka ba ne kullum ka zauna da jama'a sai ka ilmi da wani abu wallahi na ilmantu da abubuwa da yawa da haka muka zo ƙarshen wannan muhara yanzu akwai abubuwa guda biyu da zamu yi da ya rage kafin mu wace na farko dai akwai yan sarkacin yan tsarabobi ne ba wani abu ne dai mai sunan Voice of America duk kowa dai ya samu ɗan abu ne ya fito shi na gida sannan abu na ƙarshe shi ne zamu taru baki ɗaya mu ɗauki hoto a bayan wannan alamar ta gidan saboda mu ajiye don tarihi mu ce rana kaza mun taru a birnin Yamai a wannan ofishi na sashen Hausa na murya Amurka saboda haka ya zama tarihi akwai da akwai mutuwa Allah ya sa mana hannu ya sa mana ƙarshen wannan tashi hankulan ya haɗa kawunan mu ya ƙarfafa zumuncin da ke tsakanin mu da junan mu to da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
da waɗannan jawaban shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sakkwato wanda shine ya jagoranci zaman zauren a Niamey ta ƙasar Niger muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ya tattaunawa da bada shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasashen Sahel a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suka taimaka shi da ya zo gare ku Yusuf Abdullahi da Sulaimani Barma da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku
idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a zauren VOA daga ƙasar Kamaru
mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kodayaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin dake haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
Assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
Miyar Plateau ce
jihar Plateau a ina a jihar Plateau
Miyar Lantan ce
ganin cewa kaman tun yaushe yake ka fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
na yi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kike yi na karatun boko
na kare secondary school ne kawai amma na yi karatu akan fruit sosai kuma nan je course nashi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su.
Kuma me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai. Shine mun na shiga business din. Kuma business ko kade ba muna so mu ga lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba su san yanda suke ba suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awan zuwa garin Abuja ki wannan kasuwanci da kike yi? Kabar challantan kika taho nan Abuja.
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Nazo ne ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine nan zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta.
Eh to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Nigeria yanzu ga baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa?
Kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai wani kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
Da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dafa yanda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je wajen mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwe.
A anguwar Jikwe?
Yes, a Jikwe first street. Kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga Jikwe da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara dai muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.